إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi Allah yarda da shi wannan za ta zama ita ce halka ta 108 a wannan yammaci na Alhamis 8 ga watan Jumada al-Akhira hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata mun shiga babi sabon babi wanda yake bayani kan rayuwar Sayyidina Umar cikin al'umma da kuma yanda yake ba da muhimmanci wa hisba kenan maudu'i ne wanda yake da harshe biyu bangarori guda biyu bangare na farko rayuwar Sayyidina Umar cikin al'umma bangaren sa na biyu yadda yake ba da muhimmanci wa tsari na hisba to shi bangare na farkon mun fara karatu a kansa a halkar da ta gabata muna kawo misalai da za su fito da yadda Sayyidina Umar ke mu'amalantar mata cikin al'umma misali na farko da muka dauka muke bayani kansa ba mu kammala bayanin ba lokaci ya kure mana shine yadda Sayyidina Umar ya maida hankali kan wata mata ko dan wata mata da yake ta rabza kuka cikin dare in ba a mance ba mun karanta a baya misali na farko wato wannan gabar da take fito mana da yadda Sayyidina Umar ke nuna damuwarsa kan mata da ƴaƴansu da kuma yanda yake shiga cikin al'amarin su dumu-dumu idan wasu matsaloli suke da shi ai kai kawo wajen ganin an warware musu waɗannan matsaloli din idan damuwa ce a warware musu ita abinda suke da matsala a kai a kawo musu mafita a ciki to mun karanta misali na farko ko muna kan karatun misali na farko sai lokaci ya kure mana shine wasu cikin ƴan kasuwa sun zo sun yada zango kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su akwai dukiyarsu da kuma guzurinsu to shine Sayyidina Umar ya samu Abdurrahman dan Auf Allah yarda da shi ya nemi shawarin sa akan su je su bada kulawa ma waɗannan ƴan kasuwa da suka zo suka yada zango jikin masallacin Annabi Abdurrahman dan Auf ya yarda ya amince da wannan shawari na sayyidina Umar Allah ya dada su gaba daya to da suka je suna gadin waɗannan fatake yan kasuwa sai suka ga to su amfana da lokacin su bana to shine suna gadin kuma sai suka fara sallah tsayuwar dare ke suna cikin wannan sallah ta su sayyidina Umar sai ya ji wani jinjiri yana tarabza kuka to sai ya nufi inda yake jin wannan kuka na tasowa har ya isa jikin gidan da yake jin wannan kuka na fitowa da ya isa sai ya ce wa mahaifiyar wannan yaro ittaqillaha wa ahsini ila sabiki ce baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki kyautata wa wannan jinjiri naki abin da yasa yake kuka ki kawo masa karshen sa ki rarrashe shi yayin shuru in yunwa yake ji ki bashi nono idan wata damuwa ce ki kokarin taimaka masa sai juya ya koma ya je ci gaba da sallar sa bayan nan da dan wani lokaci sai ya ji kuka ya sake farkewa na wannan jinjiri ya sake dawowa karo na biyu ya sake maimaita mata cewar ta ji tsoron Allah ta kula da jinjirinta ya koma ya je ci gaba da sallar sa can wajejen ƙarshen dare sai ji yaro ya ci gaba da kuka to shine da yazo sai yake cewa inni la araki yace wai haki yace tir da keke wannan mata inni la araki umma su'in ni ina ganin ki ke wannan mata akwai matan banza mali arabnaki la yaqirru mundu layla ya akai naga danki bai samu tabbatuwa ba bai samu nitsuwa ba bai samu kwanciyar hankali ba tun farkon dare har zuwa karshen sa akan wannan gabar muka tsaya a makon da ya gabata cewar da sayyidina Umar ya zo ya kausasa ma wannan mata harshe sakamakon yadda danta ya kwana yana rabza kuka ya haifar da matsaloli ko matsaloli masu tarin yawa suka yi yado na farko ya jikkata wannan kukan da yake zai jikkata shi ko shakka babu to yana ga wannan din ita uwar ta cutar da wannan jinjiri wannan abu na farko kenan abu na biyu su waɗanda suke makwabtanta wannan kuka na jinjiri nata zai iya shiga cikin rayuwarsu wata kilma wani ya hana shi bacci to abu na uku kuma shi sayyidina Umar da yake can yake sallah shi da Abdurrahman dan Auf wannan kuka na wannan jinjiri yana disturbing din su abu na hudu ita kiran kanta uwar ba maslahatta bace dan yayi tarabza kuka ko shakka babu ita ma tana jin radadi a cikin zuciyarta to kaga haƙoƙin suna da yawa shi yasa sayyidina Umar ya kausasa mata harshe yace tir da keke wannan mata ina ganin ki matar banza ce ke ta yaya zaki bar danki tun farkon dare yayi tarabza kuka ba tare da kin taimaka masa ba ba tare da kin rarrashe shi ba ba tare da kin yi kai kawo wajen yayi masa damuwarsa ba qalat martanin da ta mayar masa wannan mata sai ta ce ya abdallah kad abramtani mundu layla akwai typing error anan kad abramtani ba'un ne kad abramtani amma anan naga kaman ya'un suka saka ko kad abramtani mundu layla tace ya ba ya kai bawan Allah kad abramtani mundu layla tun farkon dare kake damuna har ka sa na kosa ka sa komai ya fita a kaina sai zuwa kake kana ta mun magana ka dame ni da yawa ka matsa mun lamba sannan bawan Allah kana da matsawa mutane lamba martan da ta mayar wa sayyidina Umar kenan tace ka dame ni tun farkon dare sai kaiwa kake ka kawo kana ta mun maganganu akan wannan jinjiri nawa inni urighuhu anil fitam, nan ma akwai kuskure. An rubuta arba'uhu ko urbi'uhu, ba haka bane kalmar. Urighuhu ya unce sai gainun, kenan akwai kuskure a wannan kalmar. Ba urbi'uhu bane, ba arbi'uhu bane, kuskure ne. Urighuhu da ya'un da gainun. Tace inni urighuhu anil fitam, ni ina karkatar da shi, shine ma'anan urighuhu, ni ina karkatar da shi zuwa ga yaye ne, kenan so take ta yaye shi. Tace kai wannan bawan Allah, ka matsa mun lamba tun farkon dare, alhali ni ina so in karkatar da ɗana zuwa ga yaye, ma'ana na taka matakin farko ne na yaye, ina so in yaye wannan ɗan nawa. Kai kuma duk ka zo ka dame ni, kana ta mun shishigi kan al'amarina, ba ta san da wa take magana ba. Fa sa'alaha, sai sayyidina Umar ya tambaye ta, walima, me yasa kike so ki yaye wannan ɗanaki, tunda gashi mun ji yana tarabza kuka. Qalat, fa qalat, sai ta ce wa sayyidina Umar, li anna Umara la yufridu illa lil fatimi, wannan shine dalilin da yasa take son yaye wannan dan nata. Tace saboda khalifa Umar, shine khalifa nasu, tace saboda Umar baya sanya albashi sai ga yaron da aka yayi, yaron da ake shayar da shi baya sa masa albashi, saboda yana ga tunda yana shan nonon mamansa, to in ya ba wa mamar tasa albashi inda ta ci ai shi zai sha, shi kenan ya wadatar, shi ba sai an sa masa albashi ba. To wannan shine dalilin da yasa take so ta yaye shi, ta yadda idan ta yaye shi za a sa masa albashi, sai zamanto yanzu kudin da zasu na shigo mata zasu karu, bayan nata da za a bata albashin ta, ga albashin da za a bata na jaririn ta, kaga in ta hada salarin ta zai kauri. To wannan yasa take so ta yaye shi. Tace li anna Umara la yufridu illa lil fatimi, saboda Umar baya sanya albashi sai ga yayaye, yaron da aka yaye shi. Fa sa'alaha, sai sayyidina Umar ya tambaye ta, yace wa kam lahu, to shekarunsa nawa ne a duniya? Anan idan muka kula za mu ga bai kammala kissar ba, kawai sai yace falamma alima annaha fatimatuhu duna sinnil fitani, falamma alima annaha fatimatuhu duna sinnil fitani amara munadiyan fanada alla ta'jalu sibyanakum anir rada'i fa inna nufridu likulli mauludin fil islam. Kamar ya je zuwa karshen kissar ne, bai kammala kissar ba. Da sayyidina Umar ya tambaye ta, yace wa kam lahu, shekarunsa nawa ne? Kaga ai ya kamata mu ji amsar da ta ba wa sayyidina Umar. To anan mawallafin littafin sai yanke bai kawo amsar ta ba. Wannan riwayar da muke karanta ta tana nan cikin littafin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad da kuma littafin Ansabul Ashraf na Al-Baladiri. Allah ya musu rahama. Sayyidina Umar ya tambaye ta, yace shekarun dan naki nawa ne? A riwayar da Ibn Sa'ad ya kawo cikin Tabaqat da Al-Baladiri cikin Ansabul Ashraf sun kawo, sai ta ba sayyidina Umar amsa, ta ce kaza wa kaza shaharan, ta ce watanninsa kaza ne, kenan ko shekara ma bai cika ba. Kaga yaron da bai cika shekara ba a ce za a yaye shi, ai akwai wahalarwa, za a wahalar da yaron kwarai da gaske. Yaron da bai cika shekara ba, yan watanni ne. To da ta faɗi haka, sai sayyidina Umar ya ce kai tanki, karki gaggawan yaye shi, ki bar shi ya ci gaba da shan nono. Kenan yanzu sayyidina Umar ya gane dalilin da yasa take so ta yaye ɗanta, saboda sayyidina Umar baya sanya albashi ma yaron da ake shayarwa. Albashi ana farawa ne daga wanda aka yaye shi, in an yayi yaro a yau to za a fara bashi albashi, amma idan ba a yaye shi ba, in an zo albashi ban da shi.
Shikenan sayyidina Umar yace masa kai, yace mata kai tanki karki, karki yaye shi da Allah, ki ci gaba da shayar da shi.
Sai koma, ya koma ba dadewa aka kira sallar asubahi. Dama kamar yadda muka sani tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake shine jagora shike jan mutane sallah. To sayyidina Umar tunda shine jagoran su, shi yake jan su sallah. Aka kira sallar asuba, sayyidina Umar yaje ya shiga zai ja mutane sallah. Yayi kabbara sallah, sallar asuba a wannan rana, ina sai kuka ya dinga rinjayarsa. Kamar yadda riwayar ta bayyana, yana karatu yana kuka, har ma kukan nasa ya hana mamu da suke bayansa su ji abin da yake karanta daga Alkur'ani. Hatta suratul Fatiha karatun bai fito ba, saboda yanda kuka ya rinjayi karatun. Da aka yi karanta suratul Fatiha, ya zo ya karanta wata surar, ya yi ruku'u, ya yi raka'a guda, ya zo raka'a ta biyu ma, karatun da ya yi ba wanda ya ji, saboda yanda kuka ke rinjayarsa. Bayan ya yi sallama sallar asubahi, sai ya juyo ga mutane. Maganar da ya fara yi ita ce, bu ya bu salli Umar, tirda Umar, shi da kansa yake wannan maganar. Ya ce tirda Umar, kam katala min auladil muslimi, yana kuka yana wannan maganar. Ya ce Allah wajen Umar, mutum nawa ya kashe cikin 'ya'yan musulmi, tunda yaro dan wata shida, dan wata bakwai an yaye shi. To ai kaga zai kamu da cututtuka kala-kala, wanda kuma waɗannan cututtukan za su iya yin sababinsa ya mutu. To wannan ne yasa sayyidina Umar kuka. To shine da idan da sallarsa ya juyo yake fuskanci mutane, sai yana kuka yana cewa tirda Umar, Allah wadaran Umar. Kuma shi da kansa yake magana, yana cewa mutum nawa ya kashe cikin 'ya'yan musulmi. To anan sai ya umurci wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya fita ya zaga cikin garin Madina, ya je ya yi yekuwa. Yekuwar da zai yi ita ce, ala la tu'jilu sibyanakum anil fitam, ku saurara ga sako daga Amirul Mu'minin Umar dan Khattab, daga yau sai yau kar ku gaggauta yaye 'ya'yanku daga shayarwa. Fa inna nafridu li kulli mauludin fil islam, mu daga yau duk yaron da aka haife shi cikin musulunci za mu sanya masa salari. Sai ya aika dan aike mai yekuwa ya zaga cikin garin Madina ya yi yekuwa, cewa jama'a ku saurara, daga yau kar a gaggauta, kar wani ya gaggauta yaye ɗansa bai kai yaye ba, kar wata ta gaggauta yaye ɗanta bai kai yaye ba. Saboda sayyidina Umar daga yau ya ce zai sanya albashi ma duk yaron da aka haife shi a yau, in dai musulmi ne. To sayyidina Umar ya yi alkawarin zai sanya masa albashi, sannan ya ɗauki takarda da bairo, takarda da alkalami, ya rubuta wasiƙu daban-daban, ya tura sauran garuruwan da ba Madina ba. Mun san akwai garuruwa da dama da suke ƙarƙashin daular musulunci. Akwai garuruwan da tun gabanin Annabi ya rasu dama musulunci ya mamaye su, kaman irin garin Makka. Ai, Annabi ya buɗe garin Makka tun gabanin ya koma ga Allah subhanahu wataala. Kaman irin garin Ta'if, Annabi ya buɗe garin Ta'if tun gabanin ya koma ga Allah subhanahu wataala. Irin su garin Yaman, Annabi ya yi ta tura wakilansa suna zuwa suna karantar da mutane addinin musulunci a Yaman, suna musu jagoranci, suna musu hukunci. Irin garin Bahrain nan ma Annabi yana da wakili a can. To ire-iren waɗannan garuruwa da kuma garuruwan mada sayyidina Umar ɗin a zamaninsa ne musulunci ya mamaya, kaman irin suka ce irin su Dimashq, a zamanin sayyidina Umar ne aka mamayi wannan gari. Irin su Jalawla, Jalawla gari ne a yankin Iraki, a zamanin sayyidina Umar ne aka mamaye su. To ire-iren waɗannan garuruwa sayyidina Umar duk sai ya tura wasiƙu. Wasiƙar da ya tura ita ce, inna nafridu li kulli mauludin fil islam, in ya ɗauki takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullah,
inna nafridu likulli mauludin fil islam abin da kawai yayi ta rubuta yana tura gwamnonin sa a sauran garuruwa zai bismillah sai yayi sallama sai yace lallai duk wani yaron da aka haife shi zamu sanya masa salati shikenan daga nan kuma ko ina sai ya dauka garin madina sai aka dauki wannan hukuncin tunda dama sayyidina umar a garin madina yake rayuwa sai zama duk yaron da aka haife shi a yau an sanya masa albashi sannan sauran garuruwa da ya tura gwamnonin sa ya musu umurni duk yaron da aka haife shi a yau a sa masa albashi wanda ma ake shahid da shi wanda da ba a sa masa albashi ba shi ma sai aka sa masa albashi sai aka wayi gari babu wani a daular musulunci da bashi da albashi daga yaron da aka haifa a yau har tsohon da yayi ya tsufa ya fi kowa tsufa shekara 100 da kaza duka an sanya musu albashi to babban abin da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci yadda sayyidina Umar ke damuwa da damuwar mata da suke rayuwa cikin garin Madina abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya sayyidina Umar na kokarin shiga ya fita ya ga yayaye musu wannan abin matsaloli da damuwoyi da suke da shi sayyidina Umar na kokarin share musu hawayensu kamar yadda ya faru tsakanin sa da wannan fannin mata wacce take kokarin yayi danta alhali bai kai munzalin yayi ba wannan misali na farko kenan da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke maida hankalin sa akan mata da kuma yanda yake kula da mata da kuma ƴaƴansu gaba daya misali na biyu misali na biyu da zai ƙara fito mana da yadda sayyidina Umar ke kula da mata shine wanda ya biyo bayan wannan misali gashi nan maudu'in da mawallafin littafin yayi shine fakilatka ummuka atharatu umar tatba'u fakilatka ummuka atharatu umar tatba'u wannan shine maudu'in da zamu karanta misali na biyu karkashin sa fakilatka ummuka mahaifiyarka tayi asararka shine ma'anan fakilatka ummuka in mun zo zamu ga cikakken bayani kan abin da Balarabe ke nufi da fakilatka ummuka idan yace fakilatka ummuka atharatu umara tatba kurakuran umar kake bibiya wannan lafazin zamu ganshi cikin wannan kissa da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke bibiyan al'amarin mata ke shiga cikin al'amarin su dumudu bari mu duba kissar mu gani misali na biyu da zai fito mana da yadda sayyidina Umar ke damuwa da damuwan mata yace kharaja Umar radiyallahu anhu fi sawadil layli fara'ahu Talhatu ibn Ubaydillah radiyallahu anhuma wata rana sayyidina Umar ya fito daga gidansa da daddare kamar yadda muka sani sayyidina Umar ya saba daddare yana fita ya zaga cikin garin Madina ko zai haɗu da wani mai buƙatar taimako ko kuma wani abu da ya kamata a gyara ko wani abu da ya kamata a canja ko kuma wani abu da in bai fitan ba ba zai gano shi ba a matsayinsa na jagora to wata rana ya fita daga gidansa cikin bakin duhun dare to yayin da ya fita fara'ahu Talhatu ibn Ubaydillah sai Talha dan Ubaydillah ya ganshi ai mun san Talha dan Ubaydillah yana cikin sabiqun al-awwalun min al-muhajirin yana cikin waɗanda suka shiga musulunci da wuri suka karbi musulunci a matakin farko cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina yana cikin al-asharatul mubasharuna bil janna mutane guda goma da Annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda cikin lafazi guda ya musu bushara da aljanna kaga kenan yana cikin na gaba-gaba masu falala mai girma masu kima masu daraja masu matsayi a addinin musulunci to lokacin da sayyidina Umar ya fita cikin bakin duhun dare kwarar sai kwatsam sai Talha ya hango shi ya fita daga gidansa فذهب عمر طلحة سيبي شدا أبايا طلحة سيبي سيدنا عمر أبايا سيدنا عمر بيسمعنا بيشبا إنا سيدنا عمر زي جيني فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر سيدنا عمر شدا يفتا سيدة في جيش قواني جدا شدا طلحة بيسن ألاكر سيدنا عمر دونن جدا با wannan gidan da ya shiga Talha bai san alakar sayyidina Umar da wannan gidan ba da ya fito daga wannan gidan thumma dakhala baytan akhar sai sake shiga wani gida kuma daban Talha ya ci ha'a a ransa ya za a yi Umar ya dinga shiga gidajen mutane dare na Allah falamma asbaha Talhatu lokacin da gari ya waye zahaba sai Talha ذهب الى ذلك البيت سي طلحة يتفي جدن دا يغا سيدنا عمر ياشي لوكتن دا غريا واي سافياتي طلحة سيتفي جدن دا يغا سيدنا عمر ياشي جيا دا دري فإذا بعجوز أمياء مقعدة دا يشي جدن كوي سيغا دا تيجوا صوهوا تاسو فتكم كو كفا بتدش تنازوني tana zaune akan keken gurawo ko kafa ma batta da shi ko tafiya batta iya ita kadai ce a gidan Talha da ya shiga wannan gida da ya ga sayyidina Umar ya shiga gidan jiya da dare sai yayi kitibus da wata tsohuwa ta tsufa tukub ko tafiya batta iya tana kan keken gurawo fa qala laha sai Talha ya ce mata ma balu hadha ar-rajul ya'tik me yasa wannan mutumin yake zuwa miki jiya na ganshi da dare ya shigo gidanki me yake kawo shi yake tambayanta wani mutum yake nufi sayyidina Umar tunda sayyidina Umar ya gani jiya da dare ya shiga gidan wannan tsohuwa to shine Talha ibn Ubaidillah Allah yarda da shi sai yake tambayar wannan tsohuwa cewar wannan mutumi da yake zuwa miki da dare me yake kawo shi bai ma ambaci sunan sayyidina Umar ba قالت سي wannan tsohuwa ta kada baki tace innahu yata'ahhaduni mundu kaza wa kaza ai mutumin nan da kaga ya shigo jiya da dare ai yana kula da ni tun tsawon shekaru kaza aru aru baya shi yake kula da ni ba ta da dangi ba ta da miji ba ta da da ba ta da ya ba ta da jika ba ta da wa ba ta da kanwa ba ta da kowa tace tun shekaru kaza kaza da suka shude baya shi yake kula da ni ya atini bima yuslihun yana zuwa min da duk abin da zai inganta min rayuwata shike kawo min abinci abin sha sutura duk shike kawo min in ma na cutu shi zai kawo min magani duk wani abu da dai nake bukata a rayuwata shi yake kawo min shi wannan mutumi da kaga jiya ya shigo gidan nan wa yukhriju anil adha sannan kuma duk wani kazanta shi yake fitar mun ya share gidana tsabtsab ba ta ma san kowaye ba ba ta san kowaye ba kawai ita dai ta san yana zuwa mata da dare ya kawo mata abinci ya kawo mata abin sha in magani ne zai kawo mata in sutura ne zai kawo mata suturar jikinta yayi datti zai cire mata ya wanke ya sanya mata wani in wancan ya bushe gobe in ya dawo ya sa mata ya cire na ba haka yake yi tace ba tsawon shekaru kaza ba ya share mata gida ya fidda sharar ya kaita bandaki ta zaga ya sanya mata wani sabon suturar ko kuma suturar da ya wanke sa mata sannan ya bata abinci ta ci ya dau shekaru yana wannan abu ba wanda yake mata wannan hidimar sai shi batta da kowa tace ya atini bima yuslihuni wa yukhriju anni al-adha yana kawun duk abin da zai inganta min rayuwata na abinci na abin sha na magani da kuma sutura da zan sa ya canja mun wannan suturar ya tafi da wannan ya je ya wanke sannan ya share mun gida ya fitar da daudar ya kai ni bandaki na zaga wannan ya dau shekaru yana wannan hidimar wannan mutumin da ka gani to anan fa sai jikin Talha dan Ubaidillah sai yayi sanyi jikin Talha dan Ubaidillah sai yayi sanyi fa qala Talhatu sai Talha yace sakilatka ummuka asarati Umar tatba'u sakilatka ummuka mahaifiyarka tayi asara kame ake nufi da sakilatka ummuka idan Balarabe yayi amfani da wannan lafazi mun san annabi ma akwai irin wannan lafazi cikin maganansa da ya bayyana wa Mu'azu cewa ya kane harshen sa annabi ya ce masa kuffa alayka hadha yace wa Mu'azu ka kiyaye harshen ka Mu'azu yake mamaki yace ya Rasulullah yanzu za a kama mu bisa abin da harshen mu ke fadi annabi ya ce sakilatka ummuka ya Mu'azu shin akwai abin da yake kifa karan hancin mutane a cikin mutan jahannama in ba barnan da harsunan su suka yi ba to kaga lafazi ne da larabawa sun saba suna yi idan balarabe yace sakilatka ummuka ma'anar kalmar sakilatka ummuka kaman addu'a balarabe yake yi wa mutum Allah 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 ya sa mahaifiyarsa ta rasa shi kenan addu'a ce ta me ta mutuwa kamar kai kan an yi haihuwa asara kai kan da kai gara babu kamar yadda Bahaushe yake cewa kai kan an yi haihuwa asara ko kuma kai da babu duk daya to Bahaushe Balarabe idan yace sakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka kaman addu'a yake na mutuwa Imam al-Aini yace Balarabe idan yace sakilatka ummuka abin da yake nufi mahaifiyarka ta rasa ka kai ma ka rasa mahaifiyarka kaga addu'a ce mai zafi kwarai da gaske to amma Balarabe yana wannan addu'ar baya nufin hakikaninta ba wai yana nufin yana masa addu'a ya mutu bane yana addu'a mahaifiyarsa ta yi asararsa ta rasa shi ko kuma shi ya rasa mahaifiyarsa a idan Balarabe ya faɗa maka wannan kalmar abubuwan da yake nufi abubuwa guda hudu ne kamar yadda malamai suka bayyana abu na farko kai kan ka koyi ladabi mana kai kan ka koyi ladabi abu na biyu kaman yana jan hankalinka ka ankara ka fadaka ko ina hankalinka ya tafi ne ka dawo da hankalinka wato wannan kalmar ta sakilatka ummuka ta kunshi ma'anar ka dawo da hankalinka kamar hankalinka yayi nisa yana ankarar da kai ne sannan ma'ana ta uku da wasu malamai suka ambata lafazi ne da ya kunshi mamaki kana mamakin yadda za a yi wane ya zama yarab kana shine ma'anan sakilatka ummuka ma'ana ta hudu da malamai suka ambata kaman kana kamba ma al'amarin da ya faru daga wane shi yasa sai ka masa wannan lafazin kana nuna wannan al'amari da ya afku daga gurinsa al'amari ne wanda yake mai ban mamaki al'amari ne mai girman gaske shi yasa sai ka masa wannan lafazi dan ka nuna girman al'amarin da ya faru daga gurinsa to wannan lafazi da Talha dan Ubaidillah yayi Laraba sun saba suna yin ta dan nuna ban mamaki dan nuna al'ajabi dan kambama abu da girmama shi to shine Talha ibn Ubaidillah yake nuna ban mamaki bisa abun da yayi yake girmama abun da yayi yake kambama abun da yayi me zai sa shi yazo yana bibiyan al'aurar mutum irin Sayyidina Umar nagartaccen mutum wanda an masa bishara da aljanna ya samu kyakkyawan shaida gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sautani da dama annabi in ya tasan mu abubuwa yana cikin mutum biyu da annabi ke shawarta annabi zai fita tare da shi ya shigo tare da shi shine sayyidina abubakar to ya za a yi shi kuma a yau yazo yana masa irin wannan zato shi kuwa yayi kamar yana ga yayi asara to shi yasa amfani da wannan kalmar wa kansa ya faqala Talha sai Talha yace sakilatka ummuka mahaifiyarka ta rasa ka kai kwa Talha kaman yana mamakin abin da ya fito daga gare shi na kokarin bibiyar al'aurar sayyidina Umar na muna nazato sayyidina Umar tare da cewa nagartaccen mutum ne sayyidina Umar shi zai iya bada shaida akan sayyidina Umar amma kuma yazo yana yin irin wannan zato sayyidina Umar to abun ya bashi mamaki abun ya sanya ya masa zuciya shi yasa yayi wannan lafazi din shi yasa a karshe yace asarati umara tatba shin kurakuran Umar kake bibiya kai ku kai tanka ya kai Talha wannan shi yake gaya wa kansa wannan to kaga wannan kissar da muka karanta ƴan uwa za ta fito mana da misali na biyu cikin misalai da suke nuna yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ke nuna damuwarsa da kulawarsa akan mata na al'umma musulmi mu duba mu ga wannan tsohuwar tsohuwa ce da sayyidina Umar ba shi da alaka da ita ba dangin iya balle na baba to amma dube da cewa dattijuwa ce tsohuwa ce karfinta ya kare kafafunta sun tafi ba ta iya yi wa kanta komai kuma batta da kowa sayyidina Umar ya sadaukar da kansa wajen yi mata hidima da dawainiya kuma sai aka wayi gari maimakon ya fita ya je ido na ganin ido a shi wannan aiki ba yana yi bane dan a ce a sayyidina Umar akwai kokari akwai takawa akwai karfin imani akwai tausayi akwai tawadu shi ba dan haka yake yi ba shi yasa ma baya shiga gidan nata da rana ido na ganin ido saboda in ya shiga da rana wannan da wancan duk za su iya ganin sa kuma magana za ta iya yaduwa cikin Madina cewa sayyidina Umar na hidima ma wata tsohuwar da ko tafiya batta iya yi to shi kuma ba dan haka yake ba ba dan mutane yake yi ba yana yi ne dan ubangijin sa dan neman yardan ubangijin sa to shi yasa ba zai ma tashi shiga gidan nata ba sai lokacin da kafafu suka dauke kowa ya shiga gida kafafu sun dauke ba mai ganin sa sai fita ya je sadak sadak ya santa sai ya shiga gidan nata idan ya shiga na farko zai bata abinci ta ci ta koshi zai kai ta ban daki ta zaga in ta dawo ya canja mata kaya ya share mata gida ya fitar da daudan ya tambaye ta idan tana da wani bukata ya mata in bata da wani bukata ya kama hanyar sai ta kullun kuma haka yake kuma ba na rana daya yayi ba ba na wata daya ba ba na shekara daya ba ita ta bada shaidar cewa shekaru aru aru baya ya, yana mata wannan dawainiyar to kaga wannan zai fito mana da yadda yake nuna damuwar sa wa mata sawa'un mata wanda suke da karfi ko kuma wanda karfin su ya kare ko kuma wanda suke na kasassu kamar ita wannan tsohuwa kaga na farko tsohuwa ce tayi rauni sannan nabi kuma na kasashiya ce saboda batta da kafafu to sayyidina Umar Allah ya dade shi ya sadaukar da kansa wajen hidimta mata misali na uku da zamu je ga kansa wanda a kansa zamu karkare bayanin mu a wannan gabar sai mu tafi gaba ta gaba shine inda yace qala umar radiyallahu anhu assalamu alaikum ya ahla dawi wato in mun kula zamu ga mawallafin wannan littafi yana dauko wani sashe na maganar sayyidina umar dangane da kissar da ta faru wacce yake so ya kawo mana sai ya dauko wani sashe na maganar sayyidina umar sai ya sanya shi a matsayin topic na kissa din maganar da sayyidina Umar yayi a cikin kissar ko kuma maganar da take mafi muhimmanci cikin kissar ko tafi jan hankali cikin kissar sai zaƙulo ta ya dauko ta ya sanya ta ta zama maudu'i na kissar to haka yayi a nan gurin qala Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar Allah ya dade shi yace assalamu alaikum ya ahla dawu aminci ya tabbata a gare ku ya kuma abotan haske wannan lafazi zai zo ambatan sa zai zo cikin wannan kissa din qala aslam kharajna ma'a umara radiyallahu anhu ila harrata waqin hatta idha kunna bisirarin nan akwai kuskure an sa sirarin amma siwarin wawun aka saka ko siwarin amma ba wawun bane ra'un ce بصرار حتى إذا كنا بصرار إذا نار تؤرق تو أنهم قولين أسلم نزي بامو لابارن وانن كساب واي أسلم يا كما تمسان أسلم قبان مشيقا كسر تند أسلم زي باد لابارن كتنس ليد سيدنا عمر تو واي أسلم كما ميتيتي على كرسا لسيدنا عمر الله يددش شي أسلم wannan mutumi yana cikin manyan tabi'an musulunci tabi'ai kuma mun san mutane ne da suka rayu da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan aslam din da bawa ne na sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya yanta shi shine ake ce masa maula Umar aslam maula Umar sunansa aslam kuma maula ne na sayyidina Umar saboda sayyidina Umar ya yanta shi yana cikin zarata na tabi'ai waɗanda suka fahimci addinin musulunci tabi'i ne mai girman gaske malamai suna da ra'ayoyi guda uku ko kuma an samu riwayoyi guda uku dangane da yadda aka yi sayyidina Umar ya mallake shi riwaya ta farko tana bayyana cewa yana cikin fursunonin da aka kamo a yakin da aka yi na Ainu Tamr wanda Khalid bin al-Walid ya jagoranta wato yakin Ainu Tamr yaki ne mai ban mamaki Khalid bin al-Walid ya zo da dandazo mai tarin yawa cikin kamamun yaki waɗanda suka zamanto jagorori a addinin musulunci waɗanda suka yi hidima wa addinin musulunci suka haddace hadisai suka fahimci addini suka yada shi wanda har gobe ana karanta ilmin mukan su kuma da ba musulmi bane a yaki da aka yi ne aka kamo su a matsayin kamamun yaki fursunonin yaki kuma suka zo suka fahimci addini suka yi hidima wa musulunci da musulmi har gobe ana karanta ilmin su ana amfana da ilmin mukan su to wata riwaya ta bayyana cewa Aslam yana cikin fursunonin da aka kamo a yakin Ainu Tamr wanda Khalid bin al-Walid ya taho da su wannan riwaya ta farko kenan to da aka zo da Aslam cikin fursunonin yaki anan da aka tashi rabawa sahabbai shi Aslam sai fada cikin kasan Sayyidina Umar Sayyidina Umar sai ya enta shi to ka san in ka enta bawa zai zamanto diman da'iman yana tare da kai saboda annabi ya ce maulal qaumi minhu maulan mutane daga cikin su yake kaman za a lissafa shi cikin dangin su to riwaya ta biyu kuma sai ta bayyana cewa a'a shi Aslam din nan mutum ne dan kasar Habasha ba ma Balarabe bane ka san yan kasar Habasha irinmu ne bakaken fata to shi yana cikin yan kasar Habasha Sayyidina Umar a lokacin da Sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba daya lokacin da Sayyidina Abubakar ya zama khalifa shekara ta 11 bayan hijira lokacin aikin hajji da yazo Sayyidina Abubakar yanzu shine khalifa kuma lokacin da Sayyidina Abubakar ya zama khalifa mun san ya fuskanci kalubale waɗanda suke masu tarin yawa bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abubakar ya fuskanci manya-manyan kalubale waɗanda yayi kokarin dakile su na farko an samu waɗanda suka kiba da zakka wannan mun yi bayani a baya karatuttukan mu na baya an samu waɗanda suka kiba da zakka me dalili suka ce ai zakka kan wa annabi ake bawa umurnin da Allah madaukakin sarki bayar cikin alqur'ani ai yana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tunda annabi ya rasu shikenan wajibcin zakka ya faɗi Allah cewa annabi yayi khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yanzu Allah yana magana da waye da annabinsa ka dauka ka karba daga cikin dukiyoyin su ka karbi me zakka to yanzu tunda annabi ya rasu shikenan wajibcin zakka ya fadi sai suka hana zakka to Abubakar Sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya sa kafan wando daya da irin waɗannan mutane da suka hana zakka kaga wannan kalubale na farko kenan kalubale na biyu aka samu dandazo masu tarin yawa waɗanda suka koma gidan jiya da sun shiga musulunci amma yanzu sun koma gidan jiya ƴan tsiraru ne suka zama a cikin musulunci garin Madina garin Makka da garin Taif sai wani kankanin gari Juwasa a Bahrain in ka dabe waɗannan garuruwa duk sauran garuruwa kashi kaso mai yawa zaka iya cewa kashi 80 cikin 100 na sauran garuruwan sun koma gidan jiya sun yi ridda to kaga wannan babban kalubale ne a gaban Sayyidina Abubakar sai na uku kalubale na uku da Sayyidina Abubakar ya fuskanta shine an samu wasu waɗanda suka ce su ma annaba ne ana musu wahayi tare da cewar wasu daga cikin su da'awar annabcin su ya bayyana ko ya fara bayyana tun gabanin rasuwar annabi amma bai shahara ba bai bunƙasa ba bai kambamu ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sai da'awar ta su ta shahara ta bunƙasa ta kambama ta girmama ta ɗaukaka a nan ne Sayyidina Abubakar duka waɗannan ɓangarori ya sa ƙafan wando ɗaya da su to shi yasa lokacin da aikin hajji ya zo sai ya zama ba shi da daman jagorantar mutane a matsayinsa na amirul hajji ai hajji a dawo sai ya wakilta Sayyidina Umar ya je ya jagoranci mutane a aikin hajji sai aka wayi gari shekara ta 11 shekarar farko na jagorancin Sayyidina Abubakar Sayyidina Umar shi ya jagoranci mutane a aikin hajji to lokacin da ya je aikin hajji a nan ne ya samu wannan mutumi da ake kiransa Aslam sai ya saye shi a matsayin bawa da ya dawo da shi garin Madina sai ya enta shi wannan mun je riwaya ta biyu kenan cewar shi aslam dan kasar Habasha ne. Sayyidina Umar da yaje aikin haji, lokacin da Sayyidina Abubakar ya umurce shi ya wakilce shi a aikin haji ya zama amirul haji, da yaje a can ya siyo shi. Riwaya ta uku kuma tana bayyana cewar yana cikin waɗanda aka kamo a Yaman, shi aslam yana cikin waɗanda aka kamo a Yaman, kuma ma ya musulunta tun gabanin annabi ya rasu, sai dai bai taɓa haɗuwa da annabi ba, shi yasa ba a irga shi cikin sahabban annabi, saboda sharaɗi ne gabanin ka zama sahabi na annabi sai ka cika sharuɗa guda uku. Na farko ya zama ka haɗu da annabi, kenan wanda bai haɗu da annabi ba yadda za a iya zama sahabin annabi ko da sun yi zamani ɗaya da annabi. Na biyu ya zama lokacin da ka haɗu da annabi kana cikin musulunci. Yanzu wanda ya haɗu da annabi baya cikin musulunci sai bayan rasuwa annabi ya musulunta, wannan baya cikin sahabban annabi. Sannan sharaɗi na uku ya zama ka mutu akan musulunci. Waɗannan su ne sharuɗan da idan mutum ya cika su ake lissafa shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi aslam ya rayu da annabi zamani guda, kuma ya karɓi musulunci tun gabanin annabi ya rasu, sai dai kuma bai taɓa haɗuwa da annabi ba, shi yasa ba a lissafa shi cikin sahabban annabi. Allah ya masa rahama. To riwaya ta uku tana bayyana cewar yana cikin waɗanda aka kamo a Yaman, fursunonin yaƙi da aka zo sai ya shiga cikin kasan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kuma sai ya yanta shi. Kamar yadda muka yi bayani yana cikin masu ilimi cikin tabi'ai. Ya yi riwayar hadisai masu tarin yawa daga Sayyidina Abubakar, daga Sayyidina Umar, daga Sayyidina Uthman, daga Mu'adh ɗan Jabal Allah ya jaddada su gaba ɗaya, daga Abu Ubaida ibn al-Jarrah, daga Ka'ab al-Ahbar, da Ibn Umar, da wasu sashe mai yawa, wani sashe mai yawa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan shi ma an samu wasu cikin tabi'ai da suka yi riwaya a gurinsa. Akwai Nafi Maula Ibn Umar, Maulan Ibn Umar ya yi riwaya daga gurinsa. Sannan ɗansa Zaidu shi ma ya yi riwaya daga gurinsa. A cikin tabi'ai babu wanda ya kai shi sanin wane ne Sayyidina Umar. Shi yasa Abdullahi ɗan Umar shi karan kansa yakan so ya ji bayanin halayya da ɗabi'un mahaifinsa daga gurin Aslam, saboda Aslam ya fi kowa lazumtar Sayyidina Umar, kamar yadda za mu zo mu gani cikin wannan kissa ɗin da muke karantawa. Wata rana Abdullahi ɗan Umar yake tambayar Aslam, yake ce masa ya Aba Khalid, ana masa alkunya da Abu Khalid, shi Aslam ana masa alkunya da Abu Khalid. Ibn Umar yace masa ya Aba Khalid, inni ara amiral mu'minina yalzamuka luzuman la yalzamuhu ahadan min ashabika. Yace ya kai baban Khalid, ni naga amirul mu'minin, wa amirul mu'minin Sayyidina Umar, naga amirul mu'minin yana lazumtakka, lazumtar da baya yi wa wani daga cikin ɗan uwanka. Ɗan uwansa yana nufin tabi'ai ko kuma waɗanda suke ƙarƙashin Sayyidina Umar, waɗanda Sayyidina Umar ya yanta su. Sayyidina Umar yana lazumtan Aslam, wato yana cuɗanya da shi sama da yadda yake cuɗanya da sauran waɗanda suke ƙarƙashinsa, masu masa hidima, masu masa aiki, waɗanda ya yanta, ya fi shaƙuwa da Aslam. To shi ne sai Abdullahi ɗan Umar, ɗan Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi, yake tambayarsa cewar naga kai ka fi lazumtar Umar, Allah ya yarda da shi. Duk sanda zai fita tafiya ba zai fita ba face sai da kai, duk inda zai je ba zai je ba face sai da kai. Yace ka bani labari mana kan ɗabi'unsa, yayi ɗabi'un Umar suke ne, ɗansa ne yake tambaya, a bashi labari kan ɗabi'un mahaifinsa. Sai ce to bari mu baka wani kaɗan daga cikin ɗabi'unsa, sai ka yi kiyasi a kan saura. Yace idan muka fita tafiya da Umar da kuma tawaga ta jama'a, a duk lokacin da muka je yada zango baya fifita kansa da inuwa, mu sai duk mun shiga inuwa, idan ta saura ya shiga, in bata saura ba ya zauna a rana. Gashi dai shi ne jagora, shi ne shugabanmu. Amma idan aka je aka yada zango a ƙarƙashin wata bishiya, bishiyar ta zama ita kaɗai ce, to baya yadda ya fara zama ƙarƙashin inuwa sai kowa ya samu guri, shi ne zai zauna na ƙarshe. Kaji wannan ɗaya daga cikin ɗabi'unsa kenan da na kula da su. Yace na biyu kuma daga cikin ɗabi'unsa, duk lokacin da muka yada zango dabbobin mu shi yake bi duka yi musu da baibayi ba zai ce wani je kai da baibayi wa dabbobin mu ba a didda a matsayin sa na shugaba baya jin cewa a shi shugaba ne bari ya umurci wani ko ya umurci wani a shi da kansa zai bibi dabbobin mu dai bayan dai musu da baibayi saboda kar mu shagaltu da hutawa bacci ya dauke mu dabbobin su fantsa mu su daji mu rasa su shi yake bin su dukan su ya musu da baibayi sannan idan mun tashi in mun tashi za mu tafi shi yake kwance dabbobin namu ya shirya mana su ta yanda za mu hau mu tafi yace wannan kadan daga cikin dabi'un sayyidina Umar kenan in ka hada hanya da shi yake ga yawa dan sa to anan yana mana bayanin wannan kissa din yake ba mu labari cewa kharajna ma'a Umar wannan kissar da zamu karanta kamar yadda muka yi bayani misali ne na uku cikin misalan da za su fito mana da yadda sayyidina Umar ke nuna damuwarsa wa al'umma musulmi musamman mata da kuma ƴaƴansu aslam yake ba da labari yace kharajna ma'a Umar radiyallahu anhu ila harrat waqim yace mun fita ne da sayyidina Umar zuwa ga harrat waqim harrat waqim wani gari ne kusa da garin Madina wanda yanzu haka ya shiga cikin garin Madina harrat waqim yanzu haka unguwa ce cikin garin Madina amma da zamanin sayyidina Umar bai shiga garin Madina ba kaman karamin kauye ne ko karamin gari kusa da garin Madina yace hatta idza kunna bisirarin har sai da muka isa wani guri da ake kiransa sirar shi ma kusa yake da Madina sirar sunan wani guri ne da yake kusa da garin Madina yace har sai da muka isa sirar idza narun turafu sai muka ga wuta ana ta banka ta ana ta hura ta inji aslam yace mun isa wani guri da ake kiransa sirar sai muka ga wuta ana ta rura ta faqala sai sayyidina Umar yace ya aslam inni araha huna rakbanan qasara bihimul lailu wal bardu intalik bina sai suka hango wuta da suka isa wani guri da ake kiransa sirar sai suka hango wuta ana ta rura ta sai sayyidina Umar yace ya aslam kenan su biyu suka fita fitar tasu da suka yi yaushe ne da daddare dama galibi sayyidina Umar daddare yake fitarsa to sun fita su biyu sayyidina Umar da shi da wannan maulan nasa da ake kiransa aslam sun fita cikin garin Madina tafiya ta ɗebe su har wajen Madina to sun fita wajen Madina sun isa wani guri kusa da garin Madina da ake kiransa sirar sai suka hango wuta ana ta rura ta tana ta ci sai sayyidina Umar yace ya aslam inni araha huna rakbanan a wannan guri da wuta ke ruru wannan ya kai aslam ina ga akwai rakban idan an ce rakban a larabci su ne matafiya waɗanda suke tafi a kan raƙuma mutum goma ko sama da goma kaɗan su ake kira a larabci rakban matafiyan da suke tafiye tafiyansu kan raƙuma waɗanda adadinsu bai wuce goma ba ko ya ɗoru a kan goma da kaɗan su ake kira rakban to shi ne sayyidina Umar ya ce gutaccen da nake gani komi aka yi matafiya ne wanda suke tafi kan raƙumansu wanda adadinsu bai wuce goma ba ko kuma goma da kaɗan dare ya musu dare ya kama su a wancan guri gashi kuma ana sanyi ina ga wannan yasa suka yada zango a guncan da muke ga wutan na ruruwa don su ji ɗumi sai ce in talik bina mu tafi mana yake gaya wa aslam in ji sayyidina Umar mu tafi mana mu je mu same su mu ga ko suna da buƙatuwa zuwa ga wani taimako fa kharajna nuharwin hatta da nauna minhu aslam yace sai muka fita muna ta sauri hakan nan har sai da muka kusa ga waɗannan mutane da muke ganin mutansu na ruruwa fa iza bi mara'atin ma'aha subyanun wa qidrun mansubatun ala narin yace da muka isa jikin wutan kawai sai muka ga wata mace ita kadanta da kananin yara ƴan kananin yara ga kuma tukunya an dora ta akan wuta wasibiyanuha yatadaghun, ga ƴaƴan nata kuma suna ta rabza ihu, suna ta kururuwa, suna ta kuka. Faqala Umar, Umar da suka isa sai yace assalamu alaikum ya ahlal daw. Ai mun ji topic din da aka bude mana wannan kissar da ita ko da suka isa sai sayyidina Umar yace assalamu alaikum ya ahlal daw, aminci ya tabbata gare ku ya kuma abotan haske, bai ce ma'abotan wuta ba. Shi yasa a nan gurin yace wa kariha an yaqula ya ashaban nar, sayyidina Umar ya kyamace yace ya kuma abota wuta, saboda wuta ai ba abun so bane, sai yace ma'abota haske. Fa ajabathu mar'a, sai wannan matar ta amsa masa, ma'ana ta mayar masa da sallamarsa, tace wa alaikumus salam. To me sayyidina Umar yace mata, kamar ba za mu samu daman hakaitowa ba saboda lokaci ya cin mana, lokaci ya kure sai mu yi hakuri mu dasa aya a nan. Idan muka zo halka ta gaba sai mu ga me sayyidina Umar ya gaya ma wannan mata da take ta rura wuta tare da ita, akwai kananin ƴaƴanta suna ta rabza kuka, ga kuma tukunya an dora akan wuta. Sai mu dasa aya a nan, abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.